This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 15 ga watan Nuwamba. A babin rahotanni za a ji cewa yayin da 'yan Najeriya ke cece-kuce kan bullar wata sabuwar kungiya mai tsatsauran ra'ayi mai suna Lakurawa, su ma 'yan Niger sun ce abinda ya ci domafa ba zai kasa cin awai ba.
Magabatan Niger da gaugawa su je su samu su ga magabatan Nigeria a zamna akan wannan abubuwan da suke faruwa. Dole ne abinda zai ci Nigeria ba ya bar Niger ba.
Kamar kowane daren ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin tubalin tsaro wanda Hassan mai da kaina ke gabatarwa, inda yau shirin shi ma ke mai da hankali kan sabuwar kungiyar nan wadda ta firgita kusan kowa, wato Lakurawa. Sannan da yake yau Juma'a ce, za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa. Kamar yadda aka sani dai, lambar da za a kira ita ce 2-0-9-6-5-0, amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Wani babban jami'in Iran ya faɗa a yau Juma'a cewa Tehran za ta tsaya tare da Lebanon a cikin kowane hali, yayin da Amurka da sauran kasashe ke kokarin tabbatar da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da kungiyar gwagwarmaya ta Hezbollah ta Lebanon. Babban mashawarcin shugaban addinin Iran Ali Larjani ya je birnin Beirut a yau Juma'a, inda ya tattauna da Prime Minister mai rikon kwarya na Lebanon Najib Mikati. Ya yi magana da manema labarai bayan tattaunawar, yana mai cewa Iran tana goyon bayan al'ummar Lebanon da jami'anta. Ya ce Iran ba wai tana neman kawo cikas ba ne, illa dai warware batutuwa. Ya kira kungiyar Hezbollah a matsayin kungiya mai hikima, kana Lebanon kasa mai hikima, amma ya ce dukkaninsu sun san irin matakan da ya dace su ɗauka wa kansu. Wani kakakin gwamnatin Jamus ya ce shugaban gwamnati Olaf Scholz ya tattauna da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ta wayan tarho yau Juma'a, inda ya buƙaci janye sojojin Rasha daga Ukraine, da kuma Rasha ta amince ko kuma ta nuna aniyarta na yin shawarwarin samar da zaman lafiya mai ɗorewa. Sanarwar da kakakin gwamnatin Jamus Steven Haberstreet wanda ya fitar ya ce Scholz ya yi Allah wadai da yakin da Rasha ke yi da Ukraine, tare da yin kira ga Putin da ya kawo ƙarshen yakin tare da janye sojojinsa. Sanarwar ta ce shugaban Jamus wato ya sake jaddada aniyar Jamus na marawa Ukraine baya a yakin da take yi da zaluncin da Rasha ke mata, muddin yin hakan shi ne fi dacewa. Sai dai takaitaccen sanarwar ba ta hada da martani daga Putin ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a ne shugaban Amurka Joe Biden zai gana da shugabannin Koriya ta Kudu da na Japan domin shirya hanyar mayar da martani ga matakin Koriya da Koriya ta Arewa ta ɗauka na tura dubban sojoji zuwa su taimaka wa Rasha a yakin da take da ƙasar Ukraine, da kuma barazanar makaman nukuliya da na Pyongyang a gefen wani taron kungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen Asia Pacific wanda ake yi a Lima, babban birnin ƙasar Peru. Sojoji da Pyongyang ta tura zuwa Rasha wani babban al'amari ne, in ji mai bada shawara a kan tsaron ƙasa a fadar White House Jake Sullivan. Yana faɗawa 'yan jarida da suke cikin jirgin shugaban ƙasar Amurka Air Force One a lokacin da suke kan hanyarsu ta zuwa Liman a ranar Laraba. Ya ce za mu tunkari lamarin daidai da girmansa. Sirban ya ce taron kolin kasashen zai ba shugabannin daman shirya duk wani zai shirya wa duk wani mataki da na takala da Pyongyang za ta dauka ciki har da gwajin makaman nukuliya da kaddamar da makamai masu linzami yayin da Amurka take shirin sauya gwamnati inda Donald Trump zai amshi ragama a cikin watan Janairu. A ƙarshe, mahaukaciyar guguwar Sara ta zubar da ruwan sama a ƙasar Honduras da yammacin jiya Alhamis. Kana tana barazanar zubar da ruwa kamar da bakin ƙwarya a wasu yankunan Amurka da tsakiyar wato da kuma kudancin Mexico. Sara ta sauka ne a nisan kilomita 165 yamma da yankin arewa maso yammacin Cabo de Gracias akan iyakar Honduras da Nicaragua a cewar cibiyar sa ido kan guguwa ta kasar Amurka a Miami. Wurin na kusa da wani ƙauye ne da ake kira Bruce Laguna mai yawan jama'a 13,000. Akwai kuma wasu wurare masu tarin jama'a a yankin. Da karfe 3 na asuba agogon yankin wanda yayi daidai da karfe 9 na safe agogon GMT. Cibiyar ta guguwa ta ce guguwa ta kasance ne a kusa da birnin Belize da ke kudu maso gabashin Honduras mai nisan kilomita 100 ta gabas wadda take gudun kilomita 75 cikin sa'a guda. Hukumomin Mexico sun yi gargadi cewa guguwar ka iya zubar da ruwa mai tarin yawa a wato a gabar ruwan Yucatan.
To baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, yayin da 'yan Najeriya ke kira ga hukumomin kasar su tashi haikan wajen dakile sabuwar kungiyar ta'addancin nan ta Lakurawa, su ma 'yan Nijar masu makwabtaka da Najeriya sun ce lokaci ya fai na kururuwa kan wannan sabuwar kungiyar. Haruna Maman Bako, gare ka.
Wallar sabuwar kungiyar 'yan ta'addan Lakurawa a yamma maso arewacin Najeriya na ci gaba da haifar da damuwa ga al'ummar wannan yankin na cikin Najeriya da ma makwabtan kasar da 'yan bindigar ke yin kirda da lokaci zuwa lokaci suna kaiwa garuruwansu da ke kan iyaka hari tare da kashe mutane ko sace dabbobinsu. 'Yan Nijar da ke zamne a wannan iyakokin suna daga cikin waɗanda ke nuna wannan damuwar kamar da Muhammadu Alfonso mazaunin birnin Kwanni da ke iyaka da yankin Sarma inda 'yan ta'addar suka kafa sansanin su yake cewa
abun tada hankali ne matuƙa saboda waɗannan mayaka da suka gama da ƙasashen wannan ki suka fara sentry a bakin iyakar nan dole ne mu hankali mai tashi saboda a gaskiya yanzu hankalin mu a tashi yake ballantana ma yankunan da dama ne ma kaga in aka dauki kamar wani yankin ƙasar Tawa da Mara a gama da Difa gaba da abubuwa ne wanda zasu tada mu hankali dole ne hankali mai tashi
sai dai a cewar Dr. Mummune Ibrahim mai fashin baki ko malamin jami'a a jihar Tawa ya kamata a tashi a gogota a tunkari abin tun lokaci bai korewa kasashen mu ba
su kansu Nigeria ya kamata akwai wani wata matsala da suke da wanda ya kamata su huddata kak su taba tsammanin ko in an lalata kudu shikenan arewa zata tsira ko kuma su ɗan kudu su tsammanin in arewa ta lalace su zo su tsira billahi lazi la ilaha illa huwa ba a hada ƙarhi da ƙarhi ba a ƙasa kuka ɗau dukan kuɗe ne cikin kwalba ɗaya kuke to duka za ku watsi kaga matsalolin ƙabilanci matsalolin addini matsalolin ya rikita ƙasashenmu har yanzu mutane ji suke abin da ya shahi wannan ɓangaren mu ba washenmu ba ne ba haka ba ne kan mu zauna sai abu ya kai inda ba a iya control ɗin shi a ce kuma a lokacin nan za a yi wata solution
a ɓangaren ƙungiyar TLP jihar Tawa ƙungiyar da ke saka namujiya a kan harkokin jagoranci jagoranta na jihar Tawa Malam Alasan Abubakar cewa ya bullar wannan kungiyar ta 'yan ta'adda ta Lakurawa a arewaci maso yammacin Najeriya iyaka da jamhuriyar Nijar akwai hannuwan Turawa a ciki.
Wannan haihuwar ta kungiyar ta Lakurawa akwai hannun Turawa a ciki. Aka iya alakanta ta da sauki ma ga juyin mulkin kasashe na IS gaba ɗaya. Saboda kowa ya lura irin yadda zako wannan su za a iko ake fafatuka da dama don kadan an ce wannan abin ya haifu abun bai ba mu mamaki.
Amma duk da haka yana da kyau. kyau a hadu da gaugawa a tattauna tsakanin Niger Nigeria domin toshe wannan kungiyar ta lakurawa da gaugawa, inji malamin jami'ar ta Mumuni Ibrahim.
Magabatan Niger da gaugawa su je su samu su ga magabatan Nigeria a zamna akan wannan abubuwan da suke faruwa. Dole ne abinda zai ci Nigeria baya bar Niger ba. Ko da Nigeria batta cikin AES, babu kasar da take da iyaka mai girma kamar Nigeria da Niger babu.
Duk dai yanda take ciki yan kasar ta jamhuriyar Niger suna cewa ai tun da dadewa hukumar mulkin sojan kasar su ne ke jan hankalin makwabtansu game da gano sansanin yan ta'addar na lakurawa da ake kira yan mujawo a jamhuriyar Niger, amma ba a saurare su ba. Haruna Mamman, bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
To a gaida Haruna, yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude layin waya ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa. Lambar da za a kira ita ce 202-980-6850. To sai a muna aikin gafara kafin nan bari mu gabatar muku da wato shirin tubalin tsaro. Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau zamu batu ne dangane da kungiyar yan ta'adda nan ta bulla a jihohin Sokoto da Kebbi, wato Lakurawa. To madalla, wata sabuwar kungiyar yan ta'adda ta Lakurawa ta bulla a shiyar arewa maso yammacin Najeriya a jihohin Sokoto da Kebbi, har ma ta kai farmaki a jihar Kebbi. Kuma hedikwatar rundunar tsaron Najeriya ta magantu akan bullar wannan sabuwar kungiya.
This new group that has penetrated the northwestern part of the country known as the Lakurawas.
Daraktan sashin tattara bayanai kan irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi, Manjo General Edward Buba, ke karin bayani kan sabuwar kungiyar yan ta'addan nan da ake kira Lakurawa da suka bulla a yankin arewa maso yammacin Najeriya, inda ke cewar suna da alaka da kungiyar ISIS da a yankin Sahel. Kuma wannan shine karan farko da yan jihadin daga yankin Sahel suka shigo cikin Najeriya. Sun takura kuma sun magaza shigowa cikin wannan kasa lokacin da mu sojojin Najeriya muke aiki kafada da kafada da yan uwanmu na Niger akan iyaka. Amma lokacin da aka yi juyin mulki a kasar Niger, sai waɗannan Lakurawa suka yi amfani da wannan dama na sukurkucewar alakar aiki tare, suka yi ta tutuɗowa cikin Najeriya, ko da yake yanzu an gyara wannan alaka. To amma General, waɗannan ƴan ta'adda fa da alama kun yi sake sun girma, domin baya ga jihar Sokoto inda suka yi kaka gida, da alama Lakurawan nan fa sun fara addabar sauran jihohi. To ko me ku sojojin Najeriya kuke yi akan haka?
We know exactly where they are as I speak to you.
Mun san takamaimai inda suke. Akasin da aka samu tun farko shine lokacin da suka zo, mutanen yankunan suna sane kuma sun rungume su hannu gifiyo, suna tsammanin za su zame musu garkuwa daga yan ta'adda barayin daji. To amma bayan da waɗannan Lakurawa suka miƙe kafa, sai suka fara addabar mutanen yankin ta hanyoyi daban-daban kamar dora musu haraji da sauransu kafin daga bisani a sanar da hukuma. To General Buba, yanzu da kuka san da waɗannan Lakurawan, me kuke yi a kai?
Now that we know, we're finding them, flushing them out.
Yanzu da muka sani, muna bin su, muna fafarar su. Sun zo ne makamancin salo irin ƴan Boko Haram, suna cewar mutane dole su ajiye gemu, mata su saka hijabi, maza kuma su dingile wando. Saboda haka gano su abu ne mai sauki.
They are easy to find.
A gaida Manjo General Edward Buba, daraktan sashin tattara bayanai kan irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi kenan a hedikwatar tsaron Najeriya. Da yake tuni waɗannan Lakurawa suka kai farmaki a jihar Kebbi, kuma mai magana da yawun gwamnan jihar Kebbi Abdullahi Idris Zuru yayi wa abokin aiki na Lamido Abubakar ƙarin bayani.
Kamar yadda muka samu bayani, su suna da aqida ne irin ta addini, amma kuma bangare guda aqida irin ta hasata da kisan ba gaira ba gaira ba din saboda kaga wannan wurin da suka bayyana mutane ne manoma musunta masu rayuwarsu a cikin kwanciyar hankali da lumana kwaram sai wayannan da karawan suka bayyana suka ji da niyyar satan dabbobin su to kaga abin da ya kawo dauki ba dadin kenan da mutane har suka zo aka yi ba ta kashi da su suka samu galaba kashe wurin mutum 15 ba nai na baya baya sun nuna mana su ma an kashe su amma saboda an kashe su ba su barin yan uwansu da an kashe dokar su suke ko ana hama za hama da sai sun doke su daga wuri to wannan fuskar su ga binyana a nan jihar suna yawo bakin iyakokin mu da jihar Sokoto nan suke yi ma mutane wannan tu'annati a anshe kaya a anshe dabbobi a shiga shagunan ku a kwashe kaya wasu a kona wasu a sayar baku da bakin magana
akwai wasu akidu da aka nunar kamar sun zo da su suna saka ai a masallatai da sauran wasu wurare kamar ko kun samu wannan labari
a ba mu da wannan bayani saboda ba su zaunu ba su kuna balle har su kirkiro irin wannan abubuwa nan amma kamar na ce maka sun zo da akida irin ta addinin musulunci ce suna wa'azi suna fadakarwa suna har a ce wai sai sun tantare ka gonarka ko gidanka da dukiyarka sai sun tsaya sun fidda zakka maka zakka su fidda zakka su dauka sannan su raba su tai su raba ma kansu ba wai mutanen gari ba ko wasu al'umma sai su tato kaga irin wayannan abubuwa na sata ne kuma akwai bayanai da suka nuna cewa suna an sau kudi ga mutane suna kokarin kafa bazauni don fadada mulkin su a duk wuraren da suka bayyana kaga mu ne nan in Allah ya so ya da ba za a tsaya haka ba
daga bisani shugaban kamfanin tsaro na Beacon Intel Dr. Kabiru Adamu yace ko da yake sojoji aikin su ne su tabbatar da tsaro a ciki da wajen kasar to amma wannan sabuwar kungiyar ta Lakurawa karfin soji kadai bai isa ba to ko wadannan matakai ne ya kamata a dauka baya ga karfin na soji
na farko shine bukatar da ake da shi na adakile matsalar wato a dau matakai don hana yawaitar matsalar dakile shi a sashi ya tsaya inda yake kar ya fadada to abu na biyu shine wannan soja na iya yi to amma ba su kadai ba dole ne sai bangarorin tsaro sun shigo sun hada hannu da su sun yi misali custom immigration wanda ke da haƙƙi akan tsatsar kula da iyaka dole sai an yi da su bangarori na tattara bayanai na bincike irin su NIA da DIA dole sai sun shigo su ma an yi da su suke da haƙƙi na su tabbatar da cewa an samu haɗin kan kasashen da ke kewaye da mu babu yadda za a yi Najeriya ta yi nasara a wannan al'amarin Nijar ba ta shigo ciki ba akwai iyaka na kusan kilomita 1,400 tsakanin mu da kasashen kasan Nijar to ta yaya za a yi nasara idan ba a saka ta a cikin al'amarin nan ba kuma wannan ba haƙƙi bane na soja abu na biyu a cikin wannan tsarin daukan matakai na dakile fadace-fadace tsakanin bangarori in ba za ka manta ba Hausawa sun kai mu Fulani hari wayansu kayuka inda ake tunanin wayannan suke to akwai tabbarewa na yanayi na zamantakewa dole sai an dau matakai na karfafa na kuma hana irin wayannan fadace-fadacen wayannan matakan kuma kusan ba wanda ke da haƙƙin daukan wannan kama hukumar yan sanda to ka hake nan ba aikin soja bane kawai bangaren shari'a ma na da karfin rawar da za ta taka anan ita ma ta shigo ta karfafa to hana irin wayannan fadace-fadace tsakanin wayannan abu na uku shine inganta tsari na mulki na iko a wayannan wuraren da kuma yadda da ke tsakanin jama'a da hukuma ita kanta wannan kuma ba komai zai ja wannan ba sai karfafa tsari na shugabanci wato governance kenan abu na ƙarshe shine yadda za a haɓɓaka tattalin arzikin wurin shi in ka bari talauci ya ka tutu a wurare to ya kan bai ma irin yan bindigan nan dama
ta Kabiru Adamu shugaban kamfanin tsaro na Beacon Intel masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako a madadin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma abokin aiki na Lamido Abubakar Sokoto Julie Gresham ita ce ta daidaita mana sauti sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya
to a gaida Hassan da tawagarsa yanzu kam lokaci yayi da zamu bude muku layi ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa lambar da za a kira ita ce 2-6-9-8-6-5-0 to kamar yadda muka ce layi na bude To da alamar dai akwai kira daga Nasarawa. Wake kan layi daga Nasarawa?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Barkan kai, barkan ku da gobare. Kuna tare da babawo mai awo ne a cikin garin Gishata.
To babawo, muna jin ka.
Al'amarin na wa'annan sabon ƴan ta'adda da suka shigo mana kasan nan al'amari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato muna kira ga shugabanni don Allah don Annabi su yi kokari su kokarta su haɗa kansu kudu da arewa duk ta wace ɓangare ta Nijar Kamaru ɗinnan ya kasance an haɗa kai wannan abu kar ya yaɗu domin ka ga koko har irin wannan salo take ta faɗoka. Muna muna roƙon shugabannin mu don Allah don Annabi su nemo hanyar da zai za a zauna cikin ƙasar nan da lafiya kuma ta kuke ba mu dama Allah ya saka muku da.
To mun gode babawo da fatan hukumomin za su saurari shawararka. Daga Najeriya kuma bari mu ƙetara Nijar. Wake kan layi a Nijar?
Assalamu alaikum mu da Amerika.
Wa alaikum assalam.
Mama la Ali shugaban kula mu da Arewa dogon duniya cikin jahohin Nijar.
Muna jin ka.
To abin da an nuna ra'ayi na bisa ga wannan sadaka ta da sun ka balle cikin jiha Kabi da jiha Sokoto. Ya kamata su za wani Nijar da Najeriya su haɗe kai su ka haɗa da ka haɗa. Su yaƙe su tun ba su gina ƙwarar su ka ya cikin ƙasashen Najeriya ba. Na gode mu da Amerika. Mama la Ali daga dogon duniya.
To mun gode umma bari mu dawo Najeriya mu je katsanan dukku wake kan layi.
To sunana Ibrahim Alaran Margat kun kunna.
To Mala Ibrahim muna jinka.
Yawwa to gaskiya ni dangane da tsadar rayuwa ne da ake ciki wanda mun ji gwamnati ta ayyana cewa an samu ƙarin man fetur da ake haƙowa na ganga. Yana da kyau dai gaskiyar magana talaka ya gani a ƙasa. Dan wannan ya kamata a kawo ƙarshe shi saboda shi ke ta'azzara komai ya kawo tsadar rayuwa na abinci ya kawo tsadar rayuwa na tafiye-tafiye da sauran abubuwa.
To mun gode Malam Ibrahim. Daga Kaduna kuma bari mu je mu Kwara. Wake kan layi a Kwara?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Dello Garba daga nan Kwara.
To Malam Garba.
Kala kala. To ina kira ga gwamnatin Najeriya da kuma gwamnatin wata jihar Sokoto da su ta ɗauki matakai na waɗanda ya kamata na ganin cewa waɗannan ƴan ƙungiya na ƴan ta'adda na Lakurawa ɗin nan an kai ƙarshensu. Sai da muka duba gaskiya a ɗauki matakai na ƙwarai waɗanda yanzu za a kawo ƙarshen waɗannan gadawancin hula da kai dare. Don mun ga gwamnatin jihar ta irin matakan ta ɗauka na kakkaɓe waɗannan ƴan ta'adda. To haka muke son irin ita kanta gwamnatin jihar Sokoto da kuma gwamnatin Najeriya a ɗauki matakai a kai ƙarshen waɗannan matsaloli na ƴan ta'adda. Wannan ita ce
To mun gode Malam kala kala. Kamar yadda muka ce yau layin abu da yake mai kira shi zai zaɓi maudu'in da zai magana a kai a yi maganar da za ta amfani shi mai magana da sauran jama'a. Da fatan za ku ci gaba da kira da alamar akwai wani a layi daga Nasarawa. Wake kan layi a Nasarawa?
Bashir Tela ne da ganin lafiyan bare-bari.
To Malam Bashir.
A gaskiya kamar da dai Malam Bello ya magana maganin waɗannan ƴan ta'adda na Lakurawa. Gaskiya ya kamata a ce gwamnatin jihar ta ɗauki matakai ganin cewa abin bai gagari kungiya ba. Kuma wannan matsaloli na shi tsaro ba kuma ne shi a Najeriya Allah ya kawo mana sauƙi shi. Malam tashi ku lafiya.
To mun gode daga Nasarawa kuma bari mu koma Kaduna. Wake kan layi a Kaduna? To barka da abokin Baba Yakubu mai makeri ne Ibrahim Kalma Sigarba ne. Barka da warhaka kai ma muna ji sauraron ka.
Sunana Yakubu to saboda ina kiran wa daga nan garin Kamu to
To Malam Yakubu.
Da farko wanda nake so ba da shawara shi ne nake so wannan kungiyar ƴan ta'addan da suka bullo don Allah gwamnati kada ta ɗauka da wasa. Ya tuno ta zabulu. Abin kuma su domin duk wanda ke kuwan shi ba sai bacci ba shi ba Allah ta kori zaba zai basa su kuma yin ta'adda da suke ganin kamar suna shiga jikin suna shiga da wani siffa na addini ko ba san ma addinin musulunci domin suna ganin kamar suna yaudara domin musu da Allah musulunci ta fi ƙarfin su domin su daina shiga jikin addini musulunci ba ta ta'addanci ba inda akwai ta'addanci musulunci ko su yi tsoron Allah yanzu su gane wani magana wani siffofi na musulunci musulunci ba ɗan ta'adda.
To mun gode da shawarar da ka gabatar daga Kaduna kuma bari mu je mu Naija. Wake kan layi a Naija?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Shaibu jirin jirgin tukare da Bangare kenan cikin karamar kuma kwanta gora kenan jihar Niger.
To muna jin ka.
Alhamdulillah ni zan yi kira ne ga kowa da kowa da shugaban ne da mu talakawa da kowanne ya bi girman Allah. Shugabannin su ji tsoron Allah, sannan kuma su shugabannin tsaro su ji tsoron Allah ta kowanne bangare. Sannan shugaban ka shugabannin kasa su ji tsoron Allah saboda abubuwan da ke faruwa. Mu kuna ranan gobe kuma zamu ce mu yi bayani abin da yake muka aikata a duniya. Da wanda bai yiwuwa a yi ma tambayar da abin da yake da aikata ba kace za ka ba da hankali ba. Don haka mu ji tsoron Allah mu rinka aikata abin da yake ya kamata.
To da fatan sun ji wannan shawara ta kama yi so sarai. Daga Naija bari mu koma Kaduna, wake kan layi a Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Na'am.
Muna tare da kai.
Ina kiran ku daga Yawa. Sunana Radio Iftikhar, ina kiran ku daga Kaduna daga Ancho Karmar kuma ku bo a jar Kaduna.
To ci gaba.
Na'am, yawa akan wannan maudu'i ne ake magana ba barewa ne a kusa da ni.
Yau wato layin abu da yake mutum ne zai yi magana kan duk maudu'in da yake son ya magana akai muddin da yayi magana ce wacce za ta amfani kowa.
Gaskiya ne. Yawa to ni dama abin da zan ce wannan ziyara da shugaban mu Bola Ahmed Tinubu ya kai Saudi Arabia domin wannan taro akan yakin Gaza, ina ganin kamar an makara. Na san wato ya kamata a ce lokacin da abin yake farko ya kamata a ce an dakushe abin kar abin ya rinka faruwa, amma an kakkashe mutane dubban ɗaruruwa. Allah ne kai ya san arin da aka kakkashe jirajirai wanda yake bai san kome ba, an dada da masa tsafafuwa.
To mun gode da wannan shawara taka. Daga Kaduna kun bar mu je Baucin Yakubu, a wake kan layi a Baucin.
Assalamu alaikum Ibrahim Kalmari, kana magana da Alhaji Haruna Rijiya a cikin wasu kalmar hukumar jama'a jihar Bauchi.
To muna jinka.
To da Allah ina kira ne ga masu gabatar da shirin Habari ya huce na BOA Hausawa da shirin da mun kwashe kusan shekara 30 da wani abu kusan 40 muna sauraron radio a Amerika. Amma yanzu kin canjawa shirin Salo, maimakon ka zaba shirin kashi uku, kashi daya a yi gaishe-gaishe, kashi daya a karanta nishaɗi, kashi ɗaya kuma dai a yi abin da ya amma sai aka mai da gaishe-gaishen ɗan takaitaccen lokaci, kuma hakan ma bai ba tsari. Maimakon in ka turo takarda a karanta kawai sai a ɗan tura ku da suka tura ku a karanta suna su ba a karanta mutanen da suka rubuta ba. Da fatan za su yi mana gyara a kai. Shirin yana bishiyar yana nishaɗar da mu. Kusan mutane da komai girman mutum a Najeriya na yana so zuwa a filin Abar ya huce an gaisa ce, amma aka mai da filin gaisuwan takaitacce wanda bai fi takarda biyu kawai ake karanta ba. Da fatan sun ji sun kuma su gyara don Allah, muna goyon bayan gari da kare a lafiya.
To mun gode sosai da fatan kuma abokan aikin mu za su ji masu wato tafi da wannan shiri. Kuma mun tabbatar za su ɗau mataki. Daga alamar dai akwai mutum daga akwai kira daga Kaduna, muna jin ka.
Alhaji Musa Garo daga Kaduna, mai rediyo da koda kasuwa kawo.
To Alhaji Musa.
To malam kalmaci, ni da mu abin da ke so in ba da shawara dangane da abin da ya danganci ɓangaren shugabannin Najeriya. Ya kamata shugabannin Najeriya san sarka ba suke mulka ba. San mulkin nan fa kamar kujerar aski ne fa, idan dole duk wata ran za ka sauka kamar yadda aka yi wani aski ya sauka, kai ma sai ka sauka a kanta. Da haka ya kamata a cikin gwamnatin Najeriya.
To da alamar da fatan dai ka kammala bayanin ka Malam Musa, ko layin ka ne ma ya katse. Yanzu dai za mu saurari labaran duniya amma fa a taƙaice.
Wani babban jami'in Iran ya faɗa a yau Juma'a cewa Tehran za ta tsaya tare da Lebanon a cikin kowane hali, yayin da Amurka da sauran ƙasashe suke ƙoƙarin tabbatar da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da ƙungiyar gwagwarmaya ta Hezbollah ta Lebanon. Wani kakakin gwamnatin Jamus ya ce shugaban gwamnati Olaf Scholz ya tattauna da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ta wayan tarho a yau Juma'a, inda ya buƙaci Rasha ta janye sojojinta daga Ukraine, kana Rashan kuma ta nuna aniyarta ta amincewa da shawarwarin samar da zaman lafiya mai ɗorewa.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya tana gabatar da shirin, da producer mu Fiona Nandudu Wamai, da kuma shi engineer mu Kal, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.